Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci Alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maila Kaina ke gabatarwa sai kuma shirin da dan gari shirin haɗin gwiwa na muryar Amurka da tashoshin radio a ƙasashen Afirka. Kafin nan ga halin da duniyar ke ciki.
Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Babaya ko Makeri. Kasar Rasha ta sanar da yammacin jiya Juma'a cewa za ta kori jami'an diplomasiyyar Amurka guda 10 daga Moscow a wani martanin ramuwar gayya ga shawarar da Washington ta yanke ta korin jami'an diplomasiyyar Rasha guda 10 karkashin wasu tarin takunkumai da Amurka ta dora wa Moscow a farkon wannan mako. Ministan harkokin wajen Rasha Sergei Lavrov ne ya sanar da yunkurin ramuwar gayyan yayin wani taron manema labarai da takwararsa na kasar Serbia a Moscow. A wata sanarwa ta daban, Rasha ta ce za ta dakatar da yarjejeniyar haɗin gwiwa da ke baiwa 'yan diplomasiyyar Amurka damar shiga kasar cikin sauki, kana ta kawo ƙarshen ɗaukar 'yan kasar Rasha aikin gudunmuwa ga ofishin jakadancin Amurka, ta rage ba da takardar visa na gajeren lokaci ga 'yan diplomasiyyar Amurka, kana za ta yanke sauran ayyuka da ƙungiyoyi masu zaman kansu masu alaƙa da Amurka ke yi a kasar. Waɗannan matakan na tabbatar da fusata da Rasha ta yi kan sanarwar matakan jan kunne da fadar White House ta yi a farkon wannan mako. Matakan da shugaban Amurka Joe Biden ya ce sun dace kuma sun yi daidai ga mummunan ɗabi'o'in Rasha da suka hada da kai harin kutsen yanar gizo da katsalandan zaɓe da ayyukan soja da ke auna makwabciyarta Ukraine. A hali da ake ciki kuma shugaban Amurka Joe Biden ya ce shi da Prime Minister Japan Yoshihide Suga sun himmatu su yi aiki tare domin tunkarar kalubaloli daga kasar China da Koriya ta Arewa. Biyo bayan taron kolin farko da Biden ya yi a fadar White House tun bayan da ya tsere shugabancin kasar. Biden ya faɗa wa manema labarai bayan ganawarsa da Suga a taron kolin wuni guda a jiya Juma'a cewa sun tabbatar da kwararan gudunmuwarsu ga kawancin Amurka da Japan, kuma ya ce za su yi aiki tare wurin magance matsaloli daga China da kuma wasu batutuwa kamar tekun China da tekun kudancin China da kuma batun Koriya ta Arewa. Kana ya ce Amurka da Japan sun amince za su yi aiki tare su taimaka wa aikin rigakafin COVID-19 a duniya da kuma kyautata kirkiran fasahohi ciki har da hanyar sadarwar 5G da hanyoyin tattara bayanan sirri na dan Adam. A nasa martani ga tambayar manema labarai, Suga ya ce ya faɗa wa Biden cewa ya himmatu ya ci gaba da shirya gasar wasannin rani na Olympic a Japan duk da annobar coronavirus. Suga ya ce Biden ya bashi goyon baya. A kasar Faransa an kama wani limamin Krista ɗan asalin kasar Rwanda a wannan mako bisa zarginsa da bada gudunmuwar abinci da wasu abubuwa ga 'yan bindigan nan da suka yi wa 'yan kabilan Tutsi marasa rinjaye kisan kiyashi a cocinsa yayin kisan kare dangi na shekarar 1994 a kasar da ke Afirka, a cewar hukumomi a jiya Juma'a. A ranar Laraba aka tuhumi Marcel Hitayezu da aka haife shi a shekarar 1956 da laifin kisan kare dangi da kuma bada gudunmuwa ga laifukan cin zarafin bala'adama, a cewar ofishin lauyan gwamnati mai yaki da ta'addanci. Masu shigar da kara sun ce Hitayezu shine limamin cocin Mabuga da ke kudancin Rwanda yayin da aka yi kisan kare dangi kana a cikin watan Afrilu shekarar 1994. Ya rike abinci da ruwa ya hana 'yan kabilan Tutsi da suka nemi mafaka a cikin cocinsa, ya kuma bada abincin ga masu tsaurin ra'ayi na ita haramwe 'yan bindigan nan da suka kai hari a kai 'yan gudun hijiran. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jiya Juma'a shugaban Amurka Joe Biden ya sanya hannu akan dokar umarnin shugaban kasa kan gaggauta karɓar 'yan gudun hijira cikin Amurka kana a basu matsuguna a yankin, amma kuma bai dage kayyadewa mafi karanci a tarihi da gwamnatin shugaba Donald Trump ta yi a shekarar kuɗi ta 2021 cewa 'yan gudun hijira 15,000 kadai ne za a tsugunar da su a Amurka. A ƙarƙashin dokar na yanzu, gwamnatin Biden za ta amshi 'yan gudun hijira 7,000 daga Afirka, 3,000 daga Latin America, 1,500 kuma za su fito ne daga Turai da kuma Asiya ta tsakiya, 1,500 kuma za su fito ne daga yankin kudancin Asiya, kana 1,000 za su fito ne daga Asiya ta gabas.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwaye al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke dauka na shawo kan lamarin.
Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro, wanda a yau za mu duba harkar tsaro a ruwan Najeriya. Kuma domin tattaunawa akan wannan batu, muna tare da kakakin hedikwatar rundunar sojojin ruwan Najeriya ne, Navy Commodore Suleiman Dahun. Duba da yadda matsalar tsaro ke sassauye salo a ciki da wajen ruwan Najeriya, gwamnatin tarayya ta yi mutu wajen kara samarwa mayaka ruwan jiragen yaki da sauran kayan aiki don tunkarar wannan matsala gadangadan. Wata tawagar mayakar tsaron kasar da na mayaka ruwan za su tashi zuwa birnin Paris, a cewar kakakin sojojin ruwan Najeriya, Navy Commodore Suleiman Dahun.
Insha Allah, tawagar za ta bar Najeriya saboda karbowa wani jirgi na musamman da muke kira Nigeria Navy Ship Lana. Kuma shi wannan jirgin za a yi amfani da shi gurin kididdiga da bayanin sufofin karkashin ruwa. In aka je Faransa, za a sake ba da contract din yin wani jirgin ko mai kama da shi din. Wato jirage ne, yanzu an gama gina wannan. So insha Allah za mu karbo shi, zai taso idan Juma'a jirgin zai taso. Za su yi kuma kaman sati kafin su iso.
Rundunar sojin ruwan Najeriya ta yi ta samun jirage da dama, misali. Ko za ka mana ƙarin bayani dangane da adadin yawan jiragen da ku samu?
A shekara biyar da suka wuce, gwamnatin tarayya ta taimaka gungu a sayan jirage da suka kai wajen 380. Eh, mafi yawansu gaskiya jirage sintiri ne, saboda ka san abin da ke faruwa a gaban gini na bashin ruwa din. Saboda haka jiragen da ake siya yawanci na sintiri ne, amma ka san mu a Navy jirgi zai iya sintiri kuma za a yi amfani da shi wurin yaki.
Kuma duk akwai mutum fashin teku a gaban tekun gini din nan, ana kuka da wurin cewar kwanakin baya, mun zan iya tunawa, akwai hukumar da ke sa ido akan zirga-zirgan jirage ruwa ta duniya. Ta ma bayyana cewar gabar tekun gini shi ne mafi hatsari a duniya. Yanzu misali, mun san kuma cewar sojojin ruwan Najeriya suna takarawa wurin samar da tsaro a wannan wurin. Ya zuwa yanzu me ake ciki da ganin sha'anin tsaro a gabar tekun gini?
In za ka yi tunawa, a alam in 2013, in za ka yi tunawa, yawwa a Yaounde, a shugabannin ƙasashen Afirka sun taru. Saboda su tauna a kan batun maganar tsaro a gaɓar gini. So, shawarar da suka yanke shi ne, ƙasashen da suke gaɓar gini su haɗu su haɗin gwiwa, duk ƙasa hudu da suke kusantar juna su haɗin gwiwa saboda su magance wannan matsalar. Maganar tsaro a gaɓar gini abu ne da ke damun gwamnati da kuma yake damun jinin sojoji. Tabbata dai ana samun nasara. In za ka duba daga 2016 zuwa yanzu, su masu ba da rahoto ɗin na International Maritime Group sun yadda cewa shi matsalar piracy, fashin gushamanin da yan fashi da suke cikin waɗannan piracy ne ya magance su. Amma dai from time to time ana samun waɗannan abubuwan attacks.
So yanzu idan muka duba matsala gaba daya, kuna yin sintiri, ana sa ido, kuma ana kokarin tabbatar da tsaro a wannan yankin kenan.
Kwarai da gaske, kuma shi duk wani wasakwari da riga ana yi a ruwa, ai a land ake planning din sa. Community sun mu na baki ruwan nan ya kamata su dinga ba da information tun kafin a ce yaran nan sun shiga tekun, sun je sun yi wayannan ta'addancin, ya kamata su haɗa kai da mu, no?
Komodo, idan muka duba kuma batun jirage nan dai, kaman zan ce rundunar sojin ruwa tana amfani da irin jiragen nan, kuraman jirage marasa matuka da ake kira UAV.
eh mun ba da contract din sayin yuri ne daga South Africa kuma kwallon za su shigo eh da ba zan iya kai je maka ba amma dai mun ba da contract din sayin su kuma har an fara training din yana kwallon da yaran mu za su tafi China su je su training saboda UAV
to idan muka dawo kuma kan ruwa na Nigeria musamman shi ma ana fama da matsalan fashin teku satan mai fasauri da sauransu musamman a yankunan da suke da ruwa a Najeriya bangaren Niger Delta da sauransu yanzu a wannan yanayin me ake ciki kuma me kuke
eh ai in zaka tuna akwai operation da muke yi na musamman tsare teku har yanzu ana nan anayi kuma yana da magance wannan matsala akwai kuma operation da ake again guda biyu ne operation sai akwai tsare teku akwai kuma calm waters kuma dai ba za a tsaya ba sai an ga an cika kuma wannan matsala
kamar a kwadan nan shi sabon babban hafsan sojin ruwa ya kai ziyara a sassan ku daban-daban a waɗannan wuraren kamar musamman menene makasudin wannan ziyara ta sa
ku kuma mun ci won al'amarin ya canja ba ja da baya a mai da hankali a daga kwazo saboda matsalolin ai kage da shi duk idan gani yanzu aka san akwai kananan matsaloli saboda haka dole mu zama cewa mun ja kafa mundo mun yi da gaske saboda magance wannan matsalar saboda tunan ɗan ƙasa za su iya bacci da yin zafi
sannan a ƙarshe mun san akwai matsaloli na waɗanda suke tace mai ba bisa ƙa'ida ba da kuma yanda ake fitar da shi shi ma taɓa rauniyar hanya shi kuma kan wannan me kuke rangada da shi
wato wani abu ne wanda yana buƙatar a haɗa ƙarfi da ƙarfi tsakanin mu da 'yan sanda da kuma mutanen da suke waɗannan sassa wato akwai wani abu ɗaya na rashin aikin yi shi ke sa yara suke shiga irin waɗannan waɗannan ayyuka marasa daɗi to na mu kama su ne amma na kuma kafin mu kama su ko kafin su fara haɗa wannan man ya kamata a ce mutanen da suke wannan abun nan ɗin communities ɗin su dinga gaya mana so za a dinga iya kama su ne ko ma su fara haka wannan man shi wannan abu ana yin shi har yanzu duk everyday ana muna intensifying patrols ko muna kama wayannan yara so kuma ba za a tsaya ba a jina ba amma dai lissafin ba community participation.
Comrade Abubakar Abdulsalam mai sharhi ne kan sha'anin tsaro a cikin ruwa ya kuma yi mana tsokaci dangane da kokarin na sojojin ruwan Najeriya wurin shawo kan matsalar tsaro.
Shi magana na tsaro lalle kaya na aiki wanda ya shafi fuskan tsaro bai taɓa yawa ba domin saboda kamar yadda ake samun ƙarin kayan a kullum haka kuma wasu sabbin dabaru na su masu aikata laifi su ma yake karuwa a kullum sai dai kuma idan muka yi asashe ko kuma muka yi la'akari da shekara 7-6 kafin dai wannan gwamnati na shi shugaba Buhari ya zo lalle jami'an sojojin ruwan Najeriya suna fama da matsala daban-daban wanda ya shafi kayan tsaro abun farin ciki ne daga zuwan wannan gwamnati ta yi hubbasa sosai ta sama musu makamai na zamani wanda kuma hakan ya ba su dama da suka ci karfin yan ta'adda na kan ruwa kuma shi kan bodan mu da gini dinin da kake magana har ila yau sojojin ruwan Najeriya sun ci karfin yan ta'adda daga abun da ya kama daga ta'addanci na kan ruwa masu safarar mutane ta kan ruwa abubuwa da daban-daban wanda yake faruwa ta kowane bangare a kan ruwa to sai dai mu yi godiya masu sojojin ruwan Najeriya domin saboda sun yi kokari kuma shi shugaban kasa da zai taimaka musu da kayan fada na aiki na zamani shi ma dole ne a wannan bangare a yabe shi sannan kuma bugu da ƙari idan ka kwatanta irin ci gaba da aka saba kan ruwa to ba a same a fuskar tsaro to ba a same shi kuma akan doron ƙasa da ba to wannan saboda haka dole mu yaba sojojin ruwan Najeriya a irin kokarin da suka yi da kuma irin goyon bayan da shugaban kasa ya ba su to abun a yaba musu ta wannan gefe
masu sauraro duka da wannan muka zo karshen wannan shirye na tubalin tsaro na wannan mako sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu dauke da wani sabon shirin a madadin sashen Hausa na muryar Amurka da Solomon Abo wanda ya daidaita mana sauti. Hassan Maina kai nake sallama da ku, mu kasance lafiya.
To a gaida Malam Hassan, yanzu kuma ga shirinmu na gaba
da dan gari. Shiri ne da sashen Hausa na muryar Amurka ke kawo muku tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke kulla da su. Masu yi sauraronmu barkanmu da warhaka a cikin wannan shiri mai suna da dan gari da ke da manufar kawo muku tarihin garuruwan kasar Hausa masu da dadin tarihi. Shirin haɗin gwiwa tsakanin gidajen rediyon Vision FM Nigeria da kuma sashen Hausa na muryar Amurka VOA. A shirin na yau za mu kawo muku tarihin masarautar Lere da ke gabashin jihar Kaduna. Kakin algaitar masarautar Leren Zazzau ta jihar Kaduna kenan da ke arewa maso gabashin jihar, wadda take kunshe da gundumomi tara da wasu ƙauyuka da dama ƙarƙashinta. Yawancin mazauna masarautar manoma da makiyaya da kuma musulunta ne. Lerere kalma ce ta Fulatanci da take nufin mazaunin dindindin. Malam Muhammad Dabu Titi, wanda ba Fulatanin wanti ne daga ƙasar Bauchi, ya kafa wannan gari a shekarar 1808. Ismaila Umar shine dan Isa Lere.
Wanda suka jagoranci kafa wannan masarauta Fulanin Wunti suna ƙarƙashin shi sarkin Lere na farko Muhammad Dabu Titi. Bawan Allah ne wanda yake basaraki. Sun fito ne daga wani yanki na ƙasar Mali, wani lokacin tana daular Songhai. Sai tunda an ce yanzu na yawo in yi sarauta, to yanzu na daina yawo na yi sarauta yanzu, to asalin samun Leren kenan.
Tun bayan da aka kirkiri masarautar Lere a ƙarƙashin lardin Zazzau, masarautar ta fara ne da matakin dagaci kafin daga bisani ta zama gunduma zuwa matakin sarki mai daraja ta biyu. A lissafi Lere tana da sarakuna 19 banda sarki Abubakar Garba Muhammad na biyu, wanda ke kan kargar mulki a halin yanzu a matsayin sarki na 20. Ana yi wa garin take da Leren Zazzau ta yamma da Bauchi, wanda ke da wasu mahimman wuraren tarihi da ya bambanta garin da sauran garuruwan yankin.
Ita Lerenmu na Leren Zazzau farkon kafawanta ta kafu ne da yaƙi. Mutane ne wanda yake mayaka shahararru ne a shiga fagen fama da sauransu. Suna aji dawakai nagartattu ganannu wanda duk inda suka shiga a fagen yaƙi dole ne sai an tsorra musu. So suna yaƙi kuma suna noma da kiwo. Shi kirarin da ake wa sarkin Lere mai hana noman gasa, saboda in noma ne suna noma, yadda har ba za a iya cewa za a yi gasa da su ba. Akwai shi jika Muhammadu Dabu Titi din, ana ce mishi Muhammadu da ɗan kaka, wanda shi ne ya zo daga baya kafa ita garin Lere na yanzu.
Duk wata masarautar ƙasar Hausa tana da wasu mahimman abubuwan tarihi da take tunkaho da su, waɗanda suka bambanta ta da sauran yankunan da ke kewaye da ita. Kodanne irin kayan tarihi ne masarautar Lere yake takama da su?
Babban abun da ke na tarihi wanda muke tare da shi har yanzu a Lere, tambura. Tamburan nan da kake gani na Lere tana wa sarki kirari da mai tambura 12. A cikin kasashen da aka ba tuta, shi tutar Shehu Usmanu, suna da tambura 12. Waɗanda ba su samu tutar Shehu Usmanu ba, kamar wanda aka suka samu Vassal State, kamar irin su Lere din, duk ba wanda suke da tambura 12 sai Lere. Tambura ana buga, dama in za a je yaƙi ne ana buga tambura. In kuma ana wani shagugulan sallah ana buga tambura. Idan za a aure da ɗiyar sarki ana buga tambura. In aka naɗa sarki ana buga tambura. To a wani lokacin da wani lokutan ne kawai za ka ji ana buga tambari a Lere. In ba wani lokaci ba har Lere za ka ji an buga, sai dai wani lokaci na muhimmi musamman ya kama, shi ne sarki zai ba da umarni ya ce a buga tambura. Ana wani abu wanda yake na murna ko kuma na wani abu haka wanda ya taso.
Baya ga tambura, Lere tana da ƙarin wasu abubuwan tarihi guda biyu da take tunkaho da su, wato dutsen Fanwasa da kuma tafkin Fantaki.
Ita wannan Fantaki din wani wuri ne wanda yake ruwa ya taru a ciki. Tana yamma da kogin Lere kuma tana gabas da garin Lere, tsakanin kogi da kuma garin. Zaman mutanen Lere a wajen ya sa suna amfani da wannan tafki din wajen kiwo da noma. Ana kama kifi a wajen, wato ana yin su
Duk shekara aka yi wannan bikin kamun kifi a wani tafki din. To kusan shekara 45 da suka wuce aka daina saboda wani matsalan da ya faru a lokacin aka samu rasuwar wani bawan Allah. Sandiyan ya sa kifin a bakin sa yana kamawa yana sa a baki. Sai kifin ta shige masa makogoro. Aka yi a cire aka kasa ya jawo sandiyan ajalinsa. Sai aka daina yin wannan bikin kamun kifi din. A lokacin da ake wannan ita wannan tafki tana da tarihi sosai kasancewar mutanen da ya rasu sun same ta ne a wani wurin lokacin da suka zo suna neman garin da su zauna sun yawo kusan shekara 3 bayan Ningawa sun kai hari a tsohon garin Liri dake a yanzu gabas da garin Samunaka suka taso daga nan suka kamo hanya suka tsallake kogin Liri din suka zo suka sami wannan tafki din a wurin sun sha'awa sosai da wajen kasancewan wuri ne wanda yake zai amfane su sosai da zaman su a wajen sai suka zauna a wajen gacin da suka yi kaura a shekarun 1870 shi dutsen Fanwasa yana gabas da ita wannan tafkin kuma gabas da kogin Lere din a tsakanin ta da garin Lere kamar kilomita 3 da mutanen Lere suka yi amfani da dutsen wajen duba mahara saboda kariya da garin kuma suka yi fita lokacin da suka yi fitar su je su yi kamar training na harbin kibiya da sauransu a dutsen.
Lere dai ta yi fice a fannin noma da kiwo da kuma kamun kifi waɗanda dukkaninsu sun ta'allaka kacukan akan tafkin nan na Fantaki. Kowane irin kalubale mutanen yankin ke fama da shi a halin yanzu? Ga Malam Nasiru Umar Sarkin Dawakin Lere.
To gaskiya a cikin abubuwan da muke da su ba wanda ke fuskantar wani kalubale yanzu irin tafkin Fantaki. Tafkin Fantaki yana da dogon tarihi a Lere kamar da kuka ji a baya kuma ya zo daga baya fuskanci matsaloli iri-iri da an dogara da shi kan maganan noma, kiwo da kuma su wanda yana da matukan tarihi a sha'anin Lere. To yanzu wannan abu duk yayi kasa ba ma wani abu da ake kusan amfani da shi a Fantaki saboda yanayin yadda ke ta matsewa ruwan bashi da tasiri irin da muna kokarin da inda gwamnati za ta kawo mana dauki wurin yadda za a yi a gyara wurin a fadada shi a karfafa shi ya zamanto yana ba mu cikakken abin da muke bukata na maganan kiwo da maganan noman rani da kuma maganan kuda za a gyara wurin don tarihi ya zamanto mana wani wuri na yawan bude ido wanda gwamnati za ta iya samun ma kudaden shiga ta wannan hanya in Allah ya yarda don ba karamin muhimmin wuri bane mu a tarihin Lere.
To kowane mataki hukuma da lamarin ya shafa za ta dauka akan wannan kalubale
a yanzu da gaskiya gwamnati ta samu wani consultant zai iya duduwa duk su dam da suke da matsaloli in Allah ya yarda wannan dam din za a gyara shi.
Injiniya Marcus Anga, daraktan albarkatun ruwa na jihar Kaduna. To madalla da wannan tambari na masarautar Lere muka zo karshen shirin. Wannan shiri dai haɗin gwiwa ne tsakanin sashen Hausa na murar Amurka da gidajen rediyon Vision FM a ƙarshen tsarinmu na kawance da juna. A madadin Sani Ahmad Lere wanda ya taimaka mana wajen gudanar da bincike, Sadusa Abubakar Zaki tare da taimakawar Abdulsalam Musa suka tace mana sautin, sai kuma jagoran shirin Yakubu Lere, Muslim Muhammad Yusuf na gabatar da ke muku fatan alkhairi.
Zauren matasa don duba korafin matasa don gano bakin zare.
Kar mu zama yan daba muna bin yan siyasa.
Shin matasa masu satar mutane ma na so a mutunta su ko kuwa hawo teburin shawara?
Ba daukan ba filatani ba kome ba ne rabi da lokacin da aka kera duniya a lokacin aka kera shi shima.
Ya illa tura ƴaƴan masu hannu da shuni ka dai makarantu masu inganci ne.
To wallahi su sani waɗannan ƴaƴan talaka da suke ko uwan wata ran sai sun zo sun sa su hoho.
Menene hoho?
Ibu.
Zauren matasa na BOA zai rika zuwa muku duk mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Nasiru Adamu Alikaya. Ku kasance da muryar Amurka.
To madalla wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa kan mita 102.5. Baya ga haka a koda yaushe za ku iya zuwa shafukanmu na internet wato voahausa.com ko kuma sashenhausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na Baba Yakubu Makeri da kuma matasa a duniyar gizo na Shamsiya Hamza Ibrahim. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Salama Abo da hada shiri da bada umarni, alheri ke muku, fata alheri ku wani lafiya, mu kuma kwana lafiya da alheri.